بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa masu sauraro kai tsaye da kuma sauran ƴan uwa waɗanda suke bi ta hanyar sada bayanai na zamani nayi muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun shiga daren juma'a daren 24 ga watan juma'adul akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 wannan kuma rana ita ce daidai da ranar 28 ga watan February shekarar miladiya ta 2019 wannan shine darasi na daya daga cikin darussa daga littafin As-Siyasatu Shar'iyya fi Islahir Ra'i war Ra'iyya wallafar Sheikhul Islam Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiya Al-Harrani الدمشقي الله ubangiji ya gafarta masa Al Imam Ibn Taymiyyah ya rasu shekara ta 700 ne da 28 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yau da rasuwarsa kamar shekara 712 Allah ya gafarta mushi bayan gama karatun littafin Mukhtasar al-Ulum na Al Imam Adh-Dhahabi wanda Malam Albani Muhammad Nasiruddin Yarere wanda wannan littafi Allah cikin iyawarsa mun karanta shi cikin kasusuwa majalisi guda 90 Allah cikin ikon sa ya ba mu dama da ya kuma sahale mana a yau za mu fara wani sabon littafi Allah ubangiji ta'ala muke roko ya sanya albarka a cikin abin da za mu karanta kuma ya datar da mu da abin da yake shine daidai da shari'ar sa kuma ya kare mu daga san zuciya da kurakurai da riya da dukkanin munanan ayyuka da munanan tunani Allah kuma ya sanya wannan karatu da ni da zan gabatar ku kuma sauran ƴan uwa masu sauraro ya zama Allah muke da fata da shi ya Allah karka sanya rabon shedan ko san zuciya ko neman wata manufa ta duniya a cikin sa Allah ubangiji ya samu dace wannan karatu yana da dan tarihi takaitacce a kwanakin baya kamar watanni 3 zuwa 4 akwai wata gagarumar daura wato kamar semina wanda wasu ƴan uwa suka shirya a nan garin Zaria karkashin jagorancin Malam Abubakar Jumari Allah ubangiji ya saka mai da alkhairi wannan taro an shirya shi ne dan fadakar da al'umma akan wato yadda musulunci yake kallon al'amarin siyasa da shugabanci wanda a wajen an gayyato malamai mabambanta suka gabatar da kasidu waɗanda suke da alaka da nuna wa ƴan uwa wato tafarkin addinin Allah game da siyasa da gudanarwa da shugabanci da makamantansu to a cikin abubuwan da aka gabatar na wato communique taron kuka ce takardar bayan wannan taro daga ciki aka shawarci al'umma cewa ya kamata a koyar da mutane ilimi na siyasar musulunci koyarwa ta daki-daki ba kawai koyarwa a mataki na semina wanda za a yi awa ɗaya kawai ana magana ba ba dan komai ba saboda wannan ilimi bangare ne na fiqhun musulunci kuma akwai karancin wayewar kai game da haka yadda kasa ana karantar da tsarki da sallah da azumi da jana'iza da saki da aure da ciniki da gado a cikin fiqhun musulunci haka kuma ake karantar da siyasar shar'iyya a fiqhun musulunci wanda dai yake karatu a wani department na Islamic Studies sawa'un a jami'o'i ne na gida ko a kasashen waje musamman kasashen Larabawa irin kasar Misra ko Sudan ko Saudi Arabia ya san akwai darussa da ake gabatarwa a department na Islamic Studies akan siyasa a musulunci da shugabanci tun daga mataki na degree har zuwa matakai na gaba da degree na farko dan haka ba wani sabon ilimi bane amma a kasashen mu akwai karancin bashi muhimmanci an fi damuwa da sauran abubuwan da kowa ya saba ji game da fiqh wannan daura ta gabatar da wannan a matsayin watan shawara ga al'umma dama kafin nan malaminmu malam Muhammad Awwal Adam Al-Albani Allah ya gafarta mishi yana daga cikin malaman da suka bada muhimmanci wajen karantar da ilmomin ire-iren waɗannan musamman ma kuma abin da ya shafi makarantar Ibn Taymiyya Allah ubangiji ya gafarta musu gaba daya daga nan ne muka fara tunanin lalle ya kamata mu ma a wannan majalisin namu mu samu wani abu da zai wakilci wannan bangaren sai kuma muka kalli cewa baya ga haka a zamanin da muke rayuwa a yanzu a ƙasar nan ta Najeriya babu shakka akwai bukata mai muhimmanci zuwa ga ya zama musulmai suna da wata wayewar kai a jumlace game da ilimin shugabanci a musulunci saboda muhimmancinsa kuma alakar da aka samu a yanzu yadda rayuwarmu ta cakuɗe da siyasa a cakuɗe da ban mamaki a wannan zamanin na demokradiya wanda kusan kowa yana da ruwa da tsaki yana da ta cewa akan harkar mulki da abin da ke gudana a kasashenmu dan haka muka ga dacewar mu dauki wannan littafi na litna na Ibn Taymiyya dan mu tsinci abin da mu tsinta a cikin sa na ilimin shugabanci da gudanarwa a ƙarƙashin hasken shari'a musulunci Allah ya sa mu dace za mu danyi gajeriyar mukaddima wanda watakila za ta dauke mu zuwa wannan darasi da kuma darasi mai zuwa kafin mu shiga cikin asalin littafin za mu takaita ta ne saboda shi Ibn Taymiyya littafin shi bai bukatar wani dogon sharhi duk sharhin da kake bukata zai maka shi da kanshi duk ayar da ya kawo ko hadisi ba zai maka bange ba zai faɗa maka duk abin da yake so ya faɗa ce daka duk wani abu da zaka ƙara ya riga ya ƙara kayan shi da kanshi Allah ya saka mai alkhairi amma duk da haka ba za mu kasa abuwa ba zamu tattauna akan wasu gaboyi kadan daga ciki akwai bayani akan menene siyasar shar'iyya kuma menene muhimmancin ta domin zai zama kamar wani mus'alah ne sabo wato wanda ba a saba jin shi ba mahiyatu siyasar shar'iyya wa ahmiyatuha sannan zamu ga mu bayani akan ba'd al-kutubi al-mu'allafa ko al-musannafa fi fanni siyasar shar'iyya wasu daga cikin dafan da malaman musulunci musamman na da suka rubuta akan abin da ya shafi gudanarwa da shugabanci a musulunci sannan zamu ga mu bayani akan asbabu ikhtiyari hadha al-kitab me yasa muka zabi wannan littafin daga cikin sauran littafai me yasa ba mu zabi wani daban ba sai shi sannan bayani akan shi kanshi littafin me yake cikin sa wato hutut arida al-kitab menene content na littafin a taƙaice sannan kuma wane ne Ibn Taymiyya shi ma a taƙaice kware da gaske wanda wannan da ya kamata mu tsallake shi da Ibn Taymiyya ya kamata ya zama ya wadatu daga ayi bayani akan shi amma da yake kuma ba kowa ne da zai saurari karatun watakila ya san wani abu akan Ibn Taymiyya ba babu laifi a dan yi ishara daya biyu da kuma bayani akan tushen bayani inda za a samu tarihin sa cikakke sannan menene masajid na at-tashri'il islami wa siyasati idan za a dauko bayanai ina ne musulunci yake dauko dokokin sa na gudanarwa kamar yadda misali wata kila kasar Najeriya tana da tushen bayanin ta wata kila shine constitution na Najeriya ko musulunci dokokin shi na shari'a da dokokin shugabanci a ina yake bai musu sannan zamu so mu bayani a takaice game da wasu qawaid dake da alaka da ta'ayinul hukam fil islam yaya ake samar da shugabanni menene ka'idojin samar da shugabanni a musulunci wanda a cikin su akwai bai'a ta ahlul hill wal aqd sannan akwai wilayatul ahd ko al istikhlaf sannan akwai al inqilab sannan akwai abubuwa da dama da wanda malamai suka fara ko dai ya zama shuwagabannin al'umma malamai da waɗanda suke masu fada a ji su tsaya su zabuwa da su ce kai shugaba ko kuma shugaba ne ci yana raye yace to baya na wane ko kuma juyin juya halin juyin mulki ko juyin juya halin rasa wanda zai yi shugabanci ya sa wani ya daura kanshi kamar yadda Khalid dan Walid ya daura kanshi shugabanci a yakin Mu'ta wannan duk musulunci yana kula da su zamu bayani akan su da kuma yadda aka yi wannan tarihi takaitacce akan tarihin daulolin musulunci da yadda suka jujuya sannan da bayani akan wato abinda ke cikin shugabanci na nauyi da alfanu abinda ke cikin shugabanci na nauyin da ke ciki da kuma alfanun da ke ciki sannan zamu so kuma babu laifi mai kokarin gwada tsakanin shugabanci irin na musulunci da kuma shugabanci irin na tsarin demokradiya ne bambancin su musamman saboda yadda aka samu shigar juna tsakankanin su a yanzu yadda muke rayuwa wannan yana da alaka da rayuwar da muke ciki da kuma matsayin malamai game da shiga siyasa wannan ya daga cikin mata daga cikin kabayar sa'a fitintunin zamani ko kuma mas'alolin da ko ka so a wannan zamanin sun zama masail mustajidda shin ya kamata malamai su shiga siyasa ko bai kamata ba in sun shiga kuma da wace irin kafa za su shiga wace irin rawa ya kamata su taka wannan insha Allah za mu yi maganganu akan su a dunkule ba tare da ayyana cewa wani abin da daidai ko kuskure bane amma zan faɗa abin da mu muke ganin daidai ne bisa abin da malamai suka koya mana ko abin da dan kankanin binciken mu ya kai gare shi da kuma abin da muke ganin ba daidai bane wallahu ta'ala to abu na farko da nake so na am waɗannan sune hutut na abin da zamu tattauna a cikin mukaddima wanda babu laifi ta ta kai mu wannan mako da kuma mako mai zuwa insha Allah abu na farko da ya kamata mu kalla shine game da muhimmancin sanin ilimin siyasar musulunci ga musulmai duk da yake akwai wasu hadisai da suka yi bayani akan muhimmancin shugabanci da nuni zuwa ga abinda ke ishara zuwa ga darajar shugabanni galibin su ba su inganta ba irin hadisin da aka ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yad'u bis-sultan ma la yad'u bil-qur'an wannan dai a matsayin shi ma na hadisi marfu'i hadisi ne na ƙarya in an danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana yin abu ta hanyar shugaba abinda Qur'ani bai yi duk da yake mutane suna ba ma wannan magana ma'ana mummuna kamar cewa wai shugaba ya fi Al-Qur'ani amfani ba haka bane abinda ake nufi shine za a yi ta wa'azi mutane ba su bar abu ba amma idan shugaba ya fito ya ce ya hana kaza to duk mutane sai su bari ma'ana mutanen duniya sun fi tsoron shugabanninsu fiye da tsoron da suke ji na bayanin Al-Qur'ani Al-Qur'ani zai ce zina ba kyau sata ba kyau cin haram ba kyau kamar yana gwada maka ne cewa kana cikin ɗakin nan kana sata to da ka fita ga wuta nan amma da ka mutane za su sata za su zina za su sata amma da zarar an ce an hana yin caca a Zaria da sunan dokar hukuma to kowa ya tsoraci haka saboda abin da zai biyo baya na sakamako a ran duniya watakila kamu watakila ɗauri watakila tara sannan arwato wannan magana daga sahabbai guda biyu cikin shugabanni su ne sayyidina Uthman ibn Affan da kuma sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara musu yadda wanda su ma daga gare su din akwai isnadi amma bai inganta ba kamar daga sayyidina Uthman akwai riwaya ballaga a cikin muwaddata Imam Malik daga sayyidina Umar kuma akwai riwaya da'ifiya jiddan a cikin littafin tarihu Baghdad na al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi da littafin tarihul Madina akwai riwaya daga Umar dan Khattab wanda bata inganta ba amma dai magana ce wanda yake ma'anarta tabbatacciya ce haka akwai wata riwaya da ake cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sultan zillullahi fil ard shi shugaba to inuwar Allah ce a duniya ya zo da lafuzza mabambanta wanda suke akwai al-Imam Tirmidhi ya fitar al-Imam Ahmad ya fitar da lafazi al-Imam Tabarani daga sahabi Abu Bakrata wanda wannan riwaya ce da'ifiya da'ifiya jiddan Sheikh Al-Albani ya kwararo ta da hanyoyinta a cikin silsilar da'ifa karke take akan hukuncin cewa hadisi ne na ƙarya akan lamba ta 475 akwai wasu riwayoyi daban wanda al-Imam Suyuti da shi da al-Imam As-Sakhawi dukkaninsu sun yi aikin tattara riwayoyi a cikin littattafai juz'i mai zaman kanshi akwai riwaya daga Anas dan Malik wanda al-Imam Al-Baihaqi ya fitar da ita da al-Imam Abu Sheikh Al-Asbahani da al-Imam Dailami a cikin sunan dinsa da kuma al-Imam Abu Nu'aym a cikin littafin shi mai suna Fadilatu al-Adilina min al-Ula falalar sarakuna na kwarai zamu yi magana akan littafin nan gaba kan insha Allah wannan ma riwaya ba ta tabbata ba hanyoyin hadisin mafi yawan su da'ifai ne amma Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya kara mishi rahama ya inganta wata riwaya a cikin Dilal Janna wanda aka ce manzo Allah ya ce man akrama sultana akramahu Allah to wannan bi majmu'i turuq hadisi ne hasan wanda ya girmama shugaba to Allah ubangiji zai girmama wannan mutum ranar alkiyama wadana hadisan da ya irar su ana yawan kawo su amma galibin su ba su inganta ba da haka ba kansu za mu gina hukuncin mu ba za mu gina ne akan abin da yake waki shine na farko jama'a idan muka lura dukkanin mutane ba sa rasa wani ɗanɗano na shugabanci kamar yadda hadisi yake faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mutum a cikin gidansa shugaba ne wataƙila a tsakankanin abokan shi da 'yan uwansa shugaba ne mace shugaba ce a cikin gidanta duk wani aiki da kake yi zaka tike akan shugabanci idan kai tailor ne kana da shago kana da yaran da suke aiki ko shinka kai shugaba ne a kan su idan kai attajiri ne kana da rumfunan kasuwa kana da yaran da suke aiki a wurinka kai shugaba ne a kan su idan kana da gidan cin abinci kana da ma'aikata da masu dafa abinci da masu kawo abinci da masu zuwa su siyo kayan abincin duka waɗannan ma'aikatan kai shugaban su idan kana da gidan bureji wanda suke aiki a kasan kai shugaban su idan kai malamin makarantar boko ne zaka tike zuwa ga headmaster wata rana ko ka tike zuwa ga vice principal ko ka tike zuwa ga head of department ko ka tike zuwa ga vice chancellor dai shugabanci ne wannan shi ba idan kai ma'aikacin asibiti ne wata kila wata rana zaka tike zuwa ga CMD ko zuwa ga MD ko zuwa ga matron shugaban nurses ko zuwa ga accountant shugaban bangaren kudi a asibiti kaga dai ka dai zama shugaba idan kai shugaban kungiyar da yake Allah ne masu kiwo za a baka sakatare za a baka kaza duk abin da kake yi zaka ga ba a rasa wani ɗanɗano na shugabanci a cikin sa shine zaka wayi gari kai ake jira ka yanke hukunci kai ne mai jagorantar wannan al'ummar to wannan shugabancin da kake yi ranar alkiyama idan ba kai adalci ba sai ka yi nadama shi kamar da hadisi ya faɗa ko ya kake ganin karancin sa ko a tsakankanin iyalanka ne za mu zo mu magana akan waɗannan matsalolin zai kawo su bayani akan hadarin da ke cikin shugabanci musamman baka yarda cewa ranar alkiyama nadama ce bala'i to kuma kowa a cikin mu yana yin wannan shugabanci sawa'un are you conscious of it or you are not anta ala wa'i min annaka tasud aw am lasta ala wa'i shin hankalinka na kaiwa zuwa ga cewa kai shugaba ne ko kai ba shugaba bane sannan kuma Allah zai jarabci wasu daga cikin al'umma da shugabanci din babba wataƙila wani wanda ke sauraron mu yanzu ko zai saurara daga baya wataƙila yana fama da wani jaraba da shugabanci ko kuma nan gaba Allah zai jarabce shi ko wani shi da shugabanci ya zama shugaban kasa ko ya zama gwamna ko ya zama chairman ko dan majalisa ko shugaban hukumar zabe ko shugaban hukumar telephone ko shugaban wata ministry ko wani commissioner ko commander hisba duk wannan shugabanci Allah zai jarabce ka da wannan shugabanci ko kuma ka kafa chamba kai ne babban lawyer ko ka zama soja kai ne commander rundunarka ko ka zama dan sanda kai ne DPO babu yadda za a yi kana rayuwar nan ka tsira daga wani element da shugabanci idan kana cikin harkar al'umma dumudu sai kai wani shugabanci ko ya yi kuma wannan abin da ke kasan shi ba karami bane da kaga wannan kadai ya yi sai ba mu muhimmanci akan kowa na bukata ya san wani ilimi ne yadda ake idarar shugabanci a cikin su. Abu na gaba shine abin da na ambata tun farko, muna cikin fauda ta siyasa, muna cikin crisis, ana cikin rudani akan harkokin siyasa irin wanda ke gudana a kasan mu, shine mulkin da ake cewa demokradiya, wanda an sake shi kowa da ruwan shi akan abu, kowa na da cewa shugabanci ya zama ba shugabanci ne na shugabanni ba, wasu shugabannin ma ba sa iya shugabanci sai karkashin korafin al'umma, abinda suke yi kawai kokari suke je a daina korafin, dan haka duk wani kuci da su yanke sai sun yi, sai sun duba wannan abun ba za a yi korafi ba, idan ma sun yanke an yi korafi dole za su dawo daga abin da suka yi, dan haka an waye gari mutane su suke shugabanci sai abin ya zama fauda, duk wata mas'ala kowa da cewa kai ba wai jefa ƙuri'a kawai da kuma sanar da zabe ba, shekaru hudu da za a yi ana gwamnati kowa na da ruwa da tsakiya kai, rubuce-rubuce, magana a Facebook, wani je sai airtime ma a gidan rediyo ya zazzage wani shugaba, wani ya mai mishi da martani a yi ta yin wannan abu, ba a yin ma abin da ya kamata a shekaru hudu, duk za a ƙare a kan hamayya da musayya da tacen baki, wanda ya kamata musulmi ya san menene ya halasta a cikin wannan abu, me bai halasta ba, me ya kamata yi, me bai kamata ba, ina ne ya kamata yi magana, ina ya kamata yi shiru, dan kai daukakan shi abinda ba zai iya dauka ba a lahira. Wannan faudar ta isa ta lazimta ba wai kawai a majalisu ba, ya zama har a cikin makarantunmu na zamani, makarantun boko, ya zama akwai kwasa-kwasai na musamman irin da ake yin jazz courses, ya zama akwai kwasa-kwasai akan awareness akan siyasa, ko da ta fuskar ita demokradiyya ne, mutane su fahimci ma me suke, domin ba a fahimta ba tunda kan yan siyasar da ake zabe din har wannan da ake muke jefa ƙura kowa bai san abin da zai ba, yanzu galibin wannan da aka zaba a makon nan da ya wuce da sunan yan majalisa ba su san me abin da zai su mana a majalisa ba, ba su sani ba, haka kuma da za a zaba next week ko over week da za ka tara ɗayan su ka ce kai da ke zuwa majalisa me ya aikin dan majalisa, menene statutory abin nan job na dan majalisa, ma'ana idan aka dauke ka yanzu likita a asibiti bayan kai training a makarantar likitoci, tun a training din an gaya maka me ya aikin ka na likita, an gaya maka me ya aikin ka na lauya, an gaya maka me ya aikin ka na accountant, in ka je kawai ka sa abin da za ka yi ya rage kawai sabo da makama aikin ta yau da kullum, amma ina rantse maka da Allah mafi wanda aka zaba senators da yan majalisa ba san me ya aikin su, da wanda za su koma da wanda suke sabbi ba san me aikin su ba, in sun je kawai za da su je ne suna murna cewa za su samu kuɗi, mu ma da muka zabe su abinda muke sa ran su samu kenan su zo su samu, yan uwan su da iyalan su murna da ake musu shine na su ya samu za su da kaya, ba haka bane, so haka muna buƙatar ita kanta demokradiyya ma mu fahimce ta alhalin an kakawa mai ta matsayin larura, dan haka wannan fauda din tana da buƙatar lalle a rage ta ta hanyar sanin abin a ilmanci, sannan idan muka dauki jama'a duk da wanda zai ce to shi ba siyasa zai yi ba, shi ba takara zai yi ba, shi ba wani shi da siyasa is naive, kuma wannan ilimin amfani mai zai mishi, akwai imomi da dama waɗanda sanin su koda ba za ka zama wato mufti a cikin su ba, to sanin su zai rage maka jahilci, dan jahilci bala'i, yanzu alal misali ba kowa ne ga likita ba, tabbas ba zai kowa ga likita ba, amma yana da kyau a ƙalla ka zama kana da wani ilimi na wayewa kai game da taimako na gaggawa da za ka iya ba kanka ko ka ba wani, a ƙalla ka san cewa dan mutum jikin shi yana ɗumi to zazzabi yake, wataƙila kuma zai buƙaci wani abu da ke sauke zazzabi, idan mutum ya ji ciwo ana buƙatar wataƙila a sa mishi abin da zai tsaye da shi, ya kamata ka san wannan ko, ina jin har ƴan agaji ana koya musu wannan ilimomi irin musalahul hadith, irin usulul fiqh da muke koya a makarantun mu na addinin musulunci, wane ne wanda ya iya musalahul hadith a zariyar nan ya zama malamin hadisi misali, da wuya a samu wanda ya zama malamin hadisi wanda ya yi takhriji a yanzu da ake rayuwa ba kowa bane, wataƙila a cikin makaranta da take malamai da ɗalibai 50 da sai ku yi musalahul hadith, da wuya ɗaya ya zama malamin hadisi, amma wannan ko bai hana a koya ba, mutane nawa suke zuwa su koyi islamic studies usul fiqh wa ke zama mufti a cikin sai zama mujtahidi irin imam malik ba za a samu ba, amma ya fahimci abin ma ya fahimci yaran wannan ma wani ilimi, mutum da yake zuwa kasuwa neman kuɗi, kowa ne ke zama attajiri irin dangote wannan dai ana cewa bar neman kudi akwai wanda yace zai fasa ba za a fasa ba so haka wannan ilimin shi ma yana da buƙatar a koya koda daga baya ba za ka zama ƙwararre a siyasa ba amma ya zama in ana magana kai ba jahili ne dindin ma dindin ba shari'a musulunci me tace game da kaza ya ake gudanar da shi menene matsayin shi a musulunci ya zama kana da akalla ilimi a dukulawa sannan kana manta cewa shi kanshi koyan ilimin addini yana da ladan shi mun koyan fiqhin musulunci hanya ce ta samun aljanna mu kuma za mu koyi wannan ne a ƙarƙashin haske na addinin musulunci dan haka jama'a sanin siyasa ta shari'a ta musulunci baya ga za ta kiyaye mana addinin mu za ta kuma taimaka mana wajen sanin abin da ya kamata mu yi da abin da bai kamata ba kuma za ta sa mu iya kare musulunci a inda ake kawo mishi farmaki cewa ya gaza wajen kawo solution sai a gane cewa mutane ne suka gaza saboda musu musulunci ba a musulunci ya da solution dinsa ga addini da rayuwa musulunci kuma yana da mafita ga dukkanin al'amura da suka taso wa jama'a Allah ubangiji ya samu dace abu na farko kamar yadda na ambata shine menene siyasar addini menene siyasa ta shari'a a cikin musulunci wannan zai fito karara idan muka tsaya muka kalli ta'arifat mabambanta da malamai suka yi idan dai lafazin siyasa a cikin larabci ma'ananta kawai a tadbir gudanarwa kamar yadda zuwa a cikin hadisin Bukhari da Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana banu isra'ila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'd yace annabawa su suka kasance suna gudanar da shugabanci a cikin banu isra'ila kusan da wani annabi ya rasu sai kuma Allah ya tada wani annabi ya baya gurbin sa manzo Allah yace shi kan babu annabi a bayan sa ballantana a cigaba da irin wannan al'ada al-imam ibn sa'd al-basri rahmatullahi alayhi ya ruwaito daga sayyidina umar dan khattab da isnadi wanda yake rijaluhu thiqat umar yana cewa kad alimtu wa rabbil ka'aba mata tahliku al-arab idha sasa amrahum man lam yashhab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'alij amr al-jahiliyya umar yace na rantsa da Allah na san san da al'amarin larabawa zai lalace yace idha sasahum man lam yashhab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idan aka waye gari shugabannin larabawa suka zama ba sahabbai bane walam yu'alij amr al-jahiliyya wanda ba san jahiliyya ba a musulunci aka yabe su ba san wahalar maguzanci ba sun taso kawai sun ga musulunci ne kawai ya riga ya gama samun wuri wannan su su bata musulunci su su bata gwamnatin musulunci kuma haka ya fara aikace ash-shahid a wannan hadisi da muke nema shine da yace idza sa sahu ai idza ahkamat idan ya zama shugabannin su sune wanda aka yafa a musulunci kalmar siyasa kalmar ce ta larabci aslan ba wai kamar yadda wasu suke cewa a kalma ce da ta shigo ba daga yaren farisa akwai wanda suke wannan magana al-imamu al-khafaji ya musu da martani daga siyasa ta shar'iyya wato wannan lafazi na as-siyasu shar'iyya wani abin nan ne wato wani terminology ne da yake nuni zuwa ga aikin gudanar da sha'anin daular musulunci wanda shugabannin musulmai suke yi don gyara duniya da lahira to mu kiyaye wannan don gyara duniya da lahira domin ka'idar musulmai shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ya Allah ka bamu mai kyau a duniya kuma ka bamu mai kyau a lahira wa qina azabannar ba irin yadda demokradiya take nuni zuwa ga ita ba ruwanta da lahira mutane ba wannan yana daga cikin tushen barna da bata a tsarin gudanar da mulki irin na demokradiya shi mulkin musulunci amaliyatu tadbiru shu'uni dawlatil islam kama yaqumu bihi al-hakimul muslim li islahi al-biladi wal ibadi wa li khair ad-dunya wal akhirah dan gyara al-umma da gyara kasa kuma dan samun alherin duniya da lahira malamai suka ce ana fitar da wannan daga fadin Allah qul hadhihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani to fadin shi ala basiratin kace musu wannan ita shine tafarki na da nake kiran mutane akai kuma ina kiran su ne akan ilimi akan sanin abin da ya kamata malamai suka ce wannan abin da ya kamata game da duniya da kuma lahira zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kyara sahabbai ya ce kowa ya je ya rayu a duniyar shi yadda ya ga dama ba ni alaka ta da fito ta lahira ce annabi da kyara sai haka sauran gondocin musulunci ba su kyala musulmai su ce kowa ya je abin da ya ga dama akan rayuwar shi mu kuma mu kula muku da ya kan lahira shi kuma mu kula muku da duniya ba duka ake kulawa da shi an san malamai da dama da suke kokarin yin tarihi na siyasar shar'iyya zamu bayyana ɗaya ko biyu akwai al-Imam Ibn Aqil wanda babban malami ne cikin malaman mazhabin abin nan wato Shafi'iyya yake cewa as-siyasar shar'iyya ita ce ma kana min al-af'al bihaythu yakunu an-nasu ma'ahu aqrabu ila as-salah wa ab'adu anil fasad wa illam yashra'ahu ar-rasul wa la nazala bihi wahyi yace shine gudanar da mutane a aikace yadda za a kusantar da su zuwa ga gyara a nisanta su daga barna ko da ko hukuncin da za a yanke ba shi a cikin sunna ba shi a cikin alqur'ani wato ijtihadi na shugabanni kaga wannan yana nuni zuwa ga akwai bayani akan duka tasarrufat da suka shafi al'umma inda za su samu gyara kuma a nisanta da su daga barna akan rayuwarsu da addininsu da makomarsu aka samu kuma kamar yadda mawardi yake faɗa wancan malami afwan ba hanbali ne mawardi shine ba shafi'i yake cewa kullu ma sadara an ulil amri min ahkamin wa ijra'atin manuba bil maslaha fima lam yarid bi sha'nihi dalilun khasun muayyan duna mukhalafatin lis shari'a shine gudanar da al'umma wanda shugabanni suke da sanya ka'idoji wanda za su dace da alheri maslaha yace akan abinda babu nassi karara akai kuma ya zama wannan abin bai da dalili nashi na musamman amma kuma kada ayi abin da ya saba wa shari'a wannan shine tarihi kusantace mu utamadi wanda yake aiki da shi wajen nuni zuwa ga ka'idojin gudanarwa waɗanda babu bayani karara akai da cikin shari'a wato kamar misali yadda ake tsara albashi yadda ake tsara lokuta awoyin aiki yadda ake tsara promotion yadda ake tsara ministoci da gwamnatoci ai kaga baka da wasu ayoyi karara akai za a duba masalihin na al'umma za a duba ka'idojin da za su bada dama ne waye yace dole in tam din makaranta sai an yi mako 16 ko 15 ko makamancin haka me yasa ba za a kai ba har sai kawai ran da aka gama kaga za a duba maslahati ta al'umma me yasa za a ware makaranta a ce ga mataki kaza ga mataki kaza ga mataki kaza duk wannan babu shi a cikin alqur'ani babu shi a cikin sunna amma ka'idoji ne wanda aka jarraba su yau da gobe a ga sun dace to idan suna da alheri ko da ba na musulmi bane babu lafiya a amma sai a gyara su dace da musulunci ina fata mun gane wannan sayyidina Umar shi ya fara tsara diwan wato kamar a ce register ta ma'aikata yadda yake akwai file na ma'aikata kowa da lambar shi kowa da irin aikin sa kowa da matsayin sa promotion din sa yaushe ne kowa da bayani akan albashin sa sai na Umar shi ya fara yin wannan yayin ma'aikata yayin sojoji yayin ɗan pension yayin ɗan abin nan wato kamar kace marayu yara da sauransu kaga duk wannan babu shi karara a cikin alqur'ani amma ganin dacewar haka akai wannan mas'ala ta farko kenan abu na biyu malaman musulunci ba su kasa a gwiwa ba sun ta rubuce na littattafai tun zamanin nan baya waɗanda suke bayani akan abin da ya shafi shari'ar musulunci da bayanai akan gudanar da gwamnatin musulunci za mu faɗi wasu daga cikinsu waɗanda ishara ce kawai abira akwai littafin husnul suluk al-hafizi li dawlatil muluk na al-imam muhammad ibn abdul karim al-mawsi galibin daban da zamu faɗa jama'a an riga an buga su sun shiga duniya akwai su zamu tabbata akan saboda su ne zaka iya samu kuma galibin su koda baka da su copy na gargajiya akwai su akan shabaka ta internet zaka iya sauke shi ka karanta akwai littafin littafai kamar guda uku na al-Imam al-Mawardi Mawardi din malami ne shahararre sunan shi Ali ibn Muhammad ibn Habib Abu al-Hasan al-Mawardi yaris shekara ta 450 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mawardi din nasaba ce zuwa ga ma'ul ward, baban shi sana a shikariya sai da ruwa na alward. Alward turare ne, yana sai da turare kala daban-daban wanda ake hada su na gargajiya, wanda ake amfani da su amfani kala daban-daban. To daga wannan ma'ul wardi ake ce mishi mawardi, kamar acronym. Ina fata mun fahimci wannan jama'a. Akwai littafin shi mai suna Qawarinul Wizara wa Siyasatul Muluk. Akwai kuma littafin Al-Ahkamus Sultaniyya wanda shi ne ya fi shahara, wanda abin mamaki sun yi shi kusan lokaci guda da shi da Alqadi Abu Ya'la Al-Farra, shi ya rasu 450. Abu Ya'la Al-Farra kuma 458, amma kuma ba wanda ya san wani a cikinsu. Kowa ya yi nashi, amma shi ma Wardi ya yi nashi a kan mazhabin Shafi'iyya, shi kuma Al-Farra'u a kan mazhabin Hanabila. Amma da yake gaskiya ɗaya ce sai ga sun dace a kan abubuwa da dama. An rasa ma dai in za a ce wane ya kufi na wane, an rasa wa ya kufi na wane. Allah kenan sarki iko. To akwai wannan Al-Ahkamus Sultaniyya, akwai kuma Durarus Suluk fi Siyasatil Muluk, wannan ma nashi. Akwai kuma littafin Adabuddin wa Duniya, wanda ya babbare sosai, shi ya tattara labarai da kissoshi da hikimomi, ana buga shi a cikin Muzalladin Tara. Waɗannan tafai akwai su sanannu ne. Akwai kuma littafin Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi, wanda ya gina shi akan littafin nan na Ibn Taymiyyah, kamar ka ce ƙari ne akan na Ibn Taymiyyah. Sunan shi At-Turuqul Hukumiyya fi Siyasati Shar'iyya, shi kuma ya bada muhimmanci akan ayyukan alƙalai a kotu, yadda suke iya gano gaskiya a cikin shari'a. Akwai littafin shi kuma daban, shi ne Ahkamu Ahli Dhimma, wanda shi kuma yana bayani ne akan abin da ya fi shafar wato kafiran amana waɗanda ke rayuwa ƙarƙashin gwamnatin musulunci. Ibn Qayyim ya rasu shekara ta 751, Allah ya gafarta mishi. Shi kanshi Ibn Taymiyyah wannan da muke magana akan shi, baya ga littafin Asasus Shar'iyya, yana da kuma littafi Kitabul Hisba, wanda shi kuma yana magana ne akan aikin police, yadda jami'an tsaro ya kamata su gudanar da ayyukansu na tsare dukiyoyin mutane da rayukansu da leƙen asiri da tsare iyakokin ƙasa. Akwai kuma littafin da na ambata na Abu Ya'la Al-Farra, shine Al-Ahkamus Sultaniyya. Akwai malaman kuma da suka ba da muhimmanci wajen bayani akan dukiyar gwamnati, yadda ake raba arzikin ƙasa, irin Kitabul Kharaj na Al-Qadi Abu Yusuf. Akwai Kitabul Kharaj na Al-Imam Al-Asma'i. Akwai Kitabul Abwan, akwai na Abu Ubayd Al-Qasim Ibn Sallami, akwai na Al-Imam Ibn Zanjawai. Waɗannan duka littafai ne akan dukiyar gwamnati, yadda ake tara ta da kuma masarif. Ibn Taymiyyah zai mana magana akan ɓangarori da suka shafa haka, akan dukiya kala uku ta gwamnati: dukiyar zakka, dukiyar fai'i da dukiyar ganima. Duk zai mana magana akan su, yadda ake rabon arzikin ƙasa, national cake da ake cewa, ko? Baya ga waɗannan akwai littafin da ake dangantawa zuwa ga Al-Imam Ibn Qutaybah Ad-Dinawi, wanda ya rasu shekara ta 276, littafin Al-Imamatu was-Siyasa. Sai dai maganar gaskiya, malamai muhaqqiquna sun tabbatar da cewa littafin nan ba nashi bane. Abin da ke cikin littafin ya saba da iliminsa da aqidarsa da tabarkinsa, domin littafi ne da ya fi kama da littafin 'yan Shi'a Rafida wanda suke sukan saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma mun san Ibn Qutaybah ba haka yake ba, da haka wannan sai dai ambata kawai dan ambato, amma bai tabbata nashi bane. Karantanan nan kusa littafin Kutubun Hadhara Minhal Ulama, wanda malam abin nan mashhur Hassan Ali Salman ya yi magana akai. Akwai littafin Al-Imam Al-Ghazzali Abu Hamid rahmatullahi alayhi, wanda ya rasu shekara ta 505. Littafin asalin shi ya rubuta shi ne da yaren Farisiya da Persia, yaren mutanen Iran. Ya rubuta shi ne ga wani sarki mai suna Muhammad Ibn Malik Shah As-Saljuki, daga cikin sarakunan Salajika. Shi ya rubuta wa littafin, sai aka samu wani daga cikin ɗaliban shi malam Ghazzali ya fassara shi zuwa Larabci, ya sa mai suna At-Tibarul Masbuk fi Nasihatil Muluk. wannan zafin shi ma da muhimmanci wajen bayani akan sarauta da shugabanci. Akwai ziyatul umam na al-imam ibn al-juwayni mai littafin waraqat abul ma'ali, wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 479 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan akwai sirajul muluk na al-imam qurtubi mutumin kasar Andalus, shi kuma ya rasu shekara ta 220. Akwai kuma littafin ash-shifa fi mawa'idil muluki wal khulafa na Abdurrahman ibn al-Jawzi da kasani mai littafai ba iyaka din, shi kuma ya rasu shekara ta 597 karshen karni na 6. Akwai littafin Badruddin ibn Jama'a wanda dalibin makarantar ibn kimiyya ne shi ma wannan, ya rasu shekara ta 733. Littafin sunan shi Tahrirul Ahkam fi Tadabburi Amri al-Islam, Tadbir Amri al-Islam. Sai littafin al-Imam Abu Nu'aym al-Asbahani, Abu Nu'aym da littafin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, babban malami mai rubuce-rubuce shi ma babu iyaka, Allah ya gafarta mishi, wanda ya rasu shekara ta 430 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Littafin shi ne Fadilatul Adilina min al-Ghula, wannan littafin yana daga cikin littafin masu ban sha'awa. Matsalar shi kawai Abu Nu'aym, kamar yadda muka ambata a wasu darussa a baya, yakan kawo hadisai na ƙarya, ba ruwan shi haddin isnadin da yake na hadisan ƙarya ne, Allah ya gafarta mai. A tunanin shi duk wanda zai karanta zai gani. To Allah cikin iyawarsa a wannan zamanin, mutum 1000 da mutum 1000 za su kanta dan ba su san cewa hadisin na ƙarya ba ne, za su yi tiwa a jiki. Dan ba, idan mutum kwarɓace da ita. Da an samu al-Imam as-Sakhawi ya mai takhriji. Baya ga shi mashhur Hassan al-Salman ya mishi tahqiqi, an buga shi a cikin juz'i guda haka. Ita ne mai matakar dadi, kamar shafi 200 da wani abu. An buga shi wajen shekaru kamar 20 baya. Sunan shi kenan Fadilatul Adilina min al-Ghulat. Falalar shugabanni masu adalci. Ya kamata kowa ya karanta littafin. In Allah ya so, ina da kofi na littafin. Ma da kofi, mai bin tafin ma da kofi sun sa a makarantar mu. Ta dara da salafiya, Allah ya gafarta mana albani, tintin ya sai mana su. Wasun su ma an karantar da su, ko an yi hujja da su, ko an yi bayani a kabu da ke cikin su. Amma shi wannan particularly muna da copy na soft copy na asalin bugun da aka mishi ahadath nuskha. In Allah ya so, daga baya za mu share din shi a groups na WhatsApp wanda suka shafi waɗannan azuzuwa. Dan yan uwa su samu, kana iya kai printed din sa, kana iya kasa shi a cikin computer ka, sai ka bi kana karantawa a hankali. Ya ruwaito hadisai ne, wasu su ka san su, wasu baka san su ba, da wasu maganganu daga malaman musulunci akan falalar adalci a shugabanci da kuma hadarin da ke cikin zalunci a shugabanci. Sannan akwai al-Imam al-Qalqashi mai littafin Subhul A'sha fi Sina'atil Insha, wannan babban malami ne daga cikin malaman adab zamanin su daya da Sayyid Ibn Hajar, ya rasu shekara ta 821, mutumin kasar Misr ne. Sunan garin su ne wani kauye Qalqashan. Littafin shi Subhul A'sha babban littafi ne a duniyar adabi na Larabci. Akwai littafin shi mai suna Ma'athirul Inaqa fi Ma'alimil Khilafa, wanda shi kuma ya fi ba da muhimmanci ne akan tarihin daulolin musulunci da kuma yadda kowace daula ta gudanar da mulkinta. Irin abin da ake cewa da wasu sarki goma zamani goma, zai baka haske akan tsarin gwamnatoci, kamar littafin Tarikhul Khulafa na Suyuti, kamar littafin abin nan Duwalul Muluk na Imam abin nan As-Sakhawi. Waɗannan jama'a ƴaƴan uwa masu albarka suna daga cikin littafan da aka rubuta a zamanin nan da can game da siyasa shari'a. A wannan zamanin da muke rayuwa akwai bincike jama'a kala daban-daban, tun daga kan bincike na matakin jami'a, a mataki irin na masters ko PhD ko MPhil da makamantansu, wanda aka yi a jami'o'in musulunci kusan across Arabian nations, kasashen Larabawa, Saudi Arabia, Iraki, Misra, Suriya, Lubnan da duk inda baka tsammani, inda akwai jami'o'in da suke karantar da addinin musulunci. Za a ga akwai bincike da dama da aka yi akan wannan fannoni. tunda kan tahqiqin wadancan da tafsir na baya da ire-iren su da kuma fitar da wasu ilmomi a cikin su da bayani akan shari'ar musulunci da alakata da wannan zamani da salahiyar ta ga zamani da abubuwa da dama da zaka samu asharat bal mi'atul buhur bal al'a suna nan kala daban-daban wanda yake bincike ko yake da alaka da harkar yasin wanda ba a gushe ba ana yin su haka kuma a mataki na conferences da ake yi wato tarurruka na ilmomi mu'tamarat da mataki na article wanda ake publishing akan journals na academics akan fannoni daban-daban suka shafi political science da suka shafi abin na political economy wanda suka shafi wato government development the international relations da makamantansu da yarurruka daban-daban yaran da kake ji turanci kake ji english ko faransanci faransi ko larabci zaka samu buhur kala daban-daban akai wadannan suna nan da dama a tukullumomi na bayanai ɗan uwa za su samu su karanta wanda suke da alaka da abin da shafi siyasar shar'iyya dan menene yasa muka zabi littafin ibn taymiya muka ba sauraron littafin nan me yasa muka zabe shi daga cikin abin da yasa muka zabi wannan littafi ya yan uwa masu albarka na farko tukunna akwai wasiyar da malaman mu suka yi mana kamar malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani amin malam Muhammad Awwal Adam Al-Albani wato Albani zariya kenan wanda shine babban malamin mu da muke tarkama da shi Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya karbe shi a matsayin shahi yau da rasuwar sa shekara 5 kenan Allah ya yaukaka kabarin sa ya kai masa haske na ni'ima Allah ubangiji ya sa shi kuma cikin lissafin shahidai da bayin Allah ne kike Allah ya hada fuskar mu da tashi karkashin rahama Allah karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ceton sa wannan bawan Allah a rayuwarsa da gaskiya abin da ya bada muhimmanci da su kuma ya koya mana su akwai koyar da littafan Ibn Taymiya da shi da sauran daliban makarantar sa wato irin su Ibn Qayyim al-Jawziyya irin su Ibn Abdul Hadi irin su al-Imam adh-Dhahabi da makamantan su Allah ya gafarta musu irin su Ibn Kathir al-Dimashqi saboda albarkar wannan makaranta da kasancewa makaranta da ta raya ilimin salaf bayan ya dashi ya kode an neme shi an rasa bayan an rasa waɗanda ke wakiltarsa da kuma kasancewar ilmomin da suka karantar sun dace da wannan zamanin namu hayyan sa da relevance wani abun kana karantawa sai kamar yanzu ake magana wata kila saboda kamantakekeniyar zamanin mu dinnan karni na 15 da zamanin su karni na 6 da na 7 da makamantansu dan haka zaka ga littafan Ibn Qayyim al-Jawziyya Ibn Taymiya Ibn Abdul Hadi Imam adh-Dhahabi su Ibn Kathir suna da kima kware a idan kuma alhamdulillah a godiya ga Allah ba wai dan alfahari ba galibin su waɗanda aka buga Allah ya samu mallake su a makarantar mu a labararin makarantar mu ta Radis Salafiya sannan kuma galibin su Allah cikin hikimarsa mun karanta su mun leka mun ga abin da ke ciki kuma bamu gushe ba muna karanta su saboda alherin da ke ciki da albarkar da ke cikin su kuma littafin da muka makarantawa anan shi ma na makarantar ne littafin Mufassarul Ulum na Imam adh-Dhahabi a yanzu kuma a makarantar mu ta Radis Salafiya za ga ana karantar da Ibn Taymiya kala daban-daban wasu suna kan layi wasu suna jira wasu an gama karantar da su wasu kuma ana saran za a samu ana karantar da su insha Allah da gaskiya malamai ke karanta wasu suna da muhimmanta wannan abu sannan za ga malaman da suke rayi malaman sunna ba sa wasa da littafin nan ka dauko tun daga kan malamai irin su Ibn Abdul Hadi irin Ibn Abdul Wahhab Imam ad-Da'wah as-Salafiyya a kasar Saudi Arabia irin su Sheikh Muhammad Nasir bin Albani irin su Ibn Uthaymeen irin su Ibn Baz da sauran malaman da suke ake takama da su a matsayin malaman sunna na zamanin nan idan ka dawo nan gida malaman sunna da ake takama da su a Najeriya wanda suke raye na yanzu irin su malam Sa'an Umar Lijan Lemu babban malamin hadisi da ke garin Kano hafizahullahu wa ra'a da ire-iren su zaka ga ba sa wasa da kaza da wannan littafai saboda alherin da ke cikin su wannan yana nuni zuwa ga matsayin da littafin cewa littafin da ba ka isa kana malami ko dalibi ko mai bincike a cikin musulunci kace babu karshe ba kai sa ba in ko kai haka zakai asara mai yawa na farko kenan sannan na biyu kuma littafi ne wanda kamar kace wato da faffiyar shinkafa ci kawai ci kawai zakai in zaka da zaba ibn jamia baka bukatar sai kai wani dogon bincike duk binciken ya riga ya gama shi a waje shakundin ne duk abin da kake nema zai kawo maka da hadisin da zaka laluba ko aya ka goyi bayan magana shi zai kawo maka ita zai kawo maka ayoyi ke ta mamaki ma dama duk wannan ayoyi wai suna da hukunci sai shan wannan matsala sai ka gaji da jin ayoyi da hadisai sannan matsayin ibnu taymiya a ilimi wanda wani malami ne inda ka san aljani a cikin malamai jaba wanda zamu gani tarihin shi a takaice kwarai da gaske malami irin wannan duk abin da zai rubuta to zaka ga yana da kima kamar yanzu ne malaman da ka sani idan aka kira wani malami babba aka ce zai jawabi akan wani dankarin abu sai kai mamaki da mu da zaka in kana jin maganganu irin su malam Jafar Mahmud Adam rahimahullah irin su malam Albani da ire-iren su sai kaga wata mas'alar da kai ko wannan tatsisi zaka dauka ba ma ilimi bace amma suka zo suka fara baje mas'ala akai sai kai ta mamaki to haka malamai suke manya gaba malamai na gaskiya haka suke duk abin da zasu yi magana akai suna ta cewa akai don ba za su yi magana akai ba sai na suna ta cewa tun tarihi da aka yi nuna to wannan yana daga cikin dalilan ina sannan a littafin in muka kalle shi a takaice abin da ya faru shine ibn taymiya ya rubuta shi ne asali kamar sako ne zuwa ga wani sarki wanda a ciki yake mishi bayani akan tafarkin da ya kamata shugaba musulmi ya gudana akai wajen bayar da amana da kuma yin hukunci da adalci wannan abun guda biyu sai ba da muhimmanci akan su ada'ul amana da kuma al-hukm bainan nas bil qist wa iqamatul hududi wa ada'il huquq ibn taymiya ya gina littafin ne karkashin aya da ake ce mata ayatul wulat ko ayatul umara shine fadin Allah inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani fa inna Allah ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha ahkamtum bainan nas an tahkumu bil adl inna Allah ya'imma ya'idhukum bi inna Allah kana sami'an basira ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك خير واحسن تاويلا ودان ايي غدا بيو دي زي مانا magana akan su sune farkon littafin zai sharhi zai bayani akan su da haka ba za mu karkata zuwa ga bayani akai ba tun da zai mana wannan da kanshi to karkashin wannan ya gina wannan littafin wannan ayoyi guda biyu zaka yi cewa littafin gaba ɗaya sharhi su bayani akan adalci da amana da maida amana zuwa ga mazowanta ibn taymiya yayi bayani dalla dalla akan jima'ul adalati as-siyasiyya tattaruwar bayani akan shugabanci na adalci da kuma al-wilaya saliha jagoranci na gari wanda shugaba ya kamata ya fuskanci a hukunci da shi wanda idan mutum yayi haka shugabancinsa zai gamu da Allah ba zai zama cikin waɗanda za su fuskanci nadama ba da cikin shugabanci sai zama cikin waɗanda za su shiga cikin inuwar Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala dai sanya wasu mutane a ƙarshen inuwarsa daga cikin su na ɗayan su ma shine Imam Adil wanda wannan ma zai mana bayani akai a can ƙarshe insha Allah littafin ya raba shi zuwa gidan akwai al-qismul awwal akwai al-qismus sani al-qismul awwal shine bayani akan ada'ul amanat wato amanar da aka baka ta shugaba ya zaka kame da ita ga mutane ba zaka ci amana ba ismi na biyu shine al-hudud wal huquq sai da haddojin Allah yin hukunci ga wanda suka yi laifi da kuma ba mutane haƙƙin da Allah ya ce a ba su na dukiyar ƙasa sannan ya raba kowane ƙismi zuwa ga abuwa da furu da fusul zaka ga yana yawan cewa faslun faslun a ƙismin can na farko yayi magana akan wato a ƙismin na farko yayi magana akan abin nan wato bayani akan waye ku cancanta ya zama shugaba ikhtiyarul aslah wannan na babu hudud ne arida akan littafin ikhtiyarul amsal fal amsal, za a zabi wanda yafi cancanta sannan wanda yake bayan shi a cancanta. Ya kuma yi bayani akan cewa zamunan da suka biyo bayan sahabbai ba za a sake samun wani shugaba wanda ya cika dukkan sharda ba, sai dai a samu wanda percentage, domin sharɗan su ne al'amanatu wal quwwa, zai mana bayanin su da kanshi ƙarfin shugabanci da kuma amana akan dukiya al'umma. Yake to ba wanda ya haɗa wannan, sai dai a duba to wanne ne abin da ya fi, inda aka fi buƙatar ƙarfi karkata zuwa ga ƙarfi, inda aka fi buƙatar amana karkata zuwa ga amana. Da haka idan an zo wani bai da ƙarfi amma yana da amana, wani bai da amana amma yana da ƙarfi, to kowa a ba shi shugabancin da nan mai amana a ba shi inda amana ta fi muhimmanci fiye da ƙarfi, mai ƙarfi kuma a ba shi inda ƙarfi ya fi muhimmanci fiye da amana. Ko mun gane? Wannan ya da gaskiya abin da ya bayani. Sannan kuma da ya za a gane waye fi cancanta ya yi shugabanci, da ya magana akan waɗannan. Sannan ya magana akan wato a cikin fasali na biyu ya yi magana akan dukiyar ƙasa, su ne kala uku: ganima, zakka, fai, da kuma ya ake raba su, da kuma bayani akan zalincin shuwagabanni a cikin dukiya da zalincin talakawa su ma a cikin dukiyar ƙasa, shi ya bayani akai. Sannan ya kawo wasu fasulla wanda suke magana akan haddodin Allah da haƙoƙin Allah akan jama'a, wanda ya kamata shugaba ya tare haƙoƙin da kuma haƙoƙin bayin Allah, bayani akan hukuncin 'yan fashi masu kama mutane muharibu, haddin sata, haddin zina, haddin shan giya, haddin ƙazabi da haddin sauran laifuffuka waɗanda ba su da haji, wato ta'aziri kenan. Sannan ya magana akan binnan mutuncin mutane da kuma jiwa mutane rauni, da bayani akai da ake kwata musu haƙoƙinsu. Abu na ƙarshe da ya magana shi ne wujubul imara, wajabcin shugabanci da kuma haɗarin da ke cikin rashin yin adalci a shugabanci. Duk waɗannan maganganun su ne abin nan, wato taƙaitaccen bayani akan abin da Ibn Taymiyyah ya ainihin taƙaita a cikin littafin. Zuwa ga nan jama'a, in kun lura mun yi magana kenan akan gaba ta farko mahiyatus siyasatish shar'iyya, da kuma wasu littafai da suke magana akan siyasatish shar'iyya, da kuma me yasa muka zaɓi wannan littafi na Ibn Taymiyyah, da kuma bayani akan shi littafin a taƙaice. Awa ɗaya ta yi, dama kuma karatun mu awa guda ne, da haka za mu saurara a nan in Allah ya kai mu darasi na gaba, sai mu ɗaura daga inda muka kwana bayani akan sauran nuƙoƙin da za mu tattauna wanda suka shafi muƙaddimar littafin. Kamar yadda muka ambata jama'a a baya, littafin da za mu yi amfani da shi za mu yi magana akan nuskokin da kuma nuskar da ya kamata mu yi amfani da ita, wanda ita ce nan a gabana. Mun ba da saƙo na a siyo su daga ƙasar Makka, amma an samu wata matsala, wato sun ɓata a wajen abin nan ejen masu kawo su, sun ɓata, an siya an biya kuɗin da kuma amma sun ɓata, wanda wannan kuma wani tsautsayi ne da ba ka iya guje mishi dai kana harkar shige da fice. Amma su da kansu kamfanin agency ɗin sun faɗa cewa cikin ƙa'idar su idan suka ɓata muku da kaya za su biya, sai dai wannan biyan zai ɗauki wani lokaci sai sun yi wasu processes ɗinsu da suka saba, wanda watakila zai ɗauki wasu watanni. Da haka har yanzu wanda yake so zai iya ba da kuɗin shi a aika, ko kuma a bashi lambar waɗanda suke siyowa, idan yana ganin zai so a shiga tsakani za a siyo za a kawo, insha Allah kuma za su ci. Wanda kuma yake so zai iya tun a makon baya da ya wuce ko makonnin baya, mun tura da soft copy na littafin a groups da muka saba aikawa da bayanai a ciki, wanda za ka iya sauke shi akan computer ka ko akan wani smart device ɗinka, kuma za ka iya printing ɗinsa ya fito akan shakali na littafin keke da keke, bambancin kawai ba ka da shi wanda yake na kamfani, amma kana da shi abin da ke ciki harafi ko dai ba zai ɓata ba. Da haka babu laifi mutum yana iya yin wannan, ko kuma irin yadda ake yi a baya ga ɗan uwa Malam Nura, shi ne yake zuwa ka ba da kuɗi ko shi ko Sadiq, sai su maka printing daidai iya na kuɗinka, ko kuma ka da printer a gida ka je ka printing, sai ka yi spiral binding ka ci gaba da amfani shi. Duk wannan zamani ya zo da haka, kuma ba za mu ƙi more shi, don haka sai mu sauƙaƙa wa kanmu ta yadda za mu ci amfanin abin da za mu amfana mai kyau daga wannan duniya ta sadarwa wanda ta shagaltar da hankalin mutane. Wannan shine darasi na farko. Za mu dinga kiran sunan karatun da suna siyasa 1 2 3 haka za mu dinga. Daga wannan shine kasafin siyasa 1 darasi na 1 wato siyasa darasi na 1 ba siyasa irin wancan ɗan siyasa ba. Za mu ga mu waiwaita ba kwata kwata ba yake muke ba wannan. Wannan muna magana ne akan siyasa a cikin addini da ba. Wata kila wani injila fadin sai dauka siyasa wannan haile da yake ba ita bace. Allah ya samu dace. Za mu surara amin sai Allah ya kai mu darasi na gaba. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يرضى عنك يا جماعة.